Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makili. Dubban 'yan Ukraine ne suka tsere daga mummunan fada da ake gwabzawa a wasu muhimman cibiyoyin jama'a na kasar a jiya Juma'a, duk da matsalolin da ke tattare da wasu hanyoyin jin kai da aka riga aka gano. Wani babban jami'in Ukraine ya ce jumlar mutane 6,266 ne aka kwashe su aka fice da su inda ake gwabza yakin, ciki har da wasu sama da 3,000 daga birnin kudanci na Mariupol da aka basa ƙawanya. Tserewa da yawancin fararen hula ke yi a Mariupol na zuwa ne duk da wani yunkurin kwashe mutane daga birnin ya ci tura, wanda jami'an tsaron Amurka suka ce hare-hare ta sama da kuma na makamai masu linzami da Rasha ke kaiwa yayi kace-kace da garin. Wani yunkurin isa birnin da motocin bas da jami'an ceto ke yi ya ci tura. Tsare-tsare da sharuɗa suna hana samun ci gaba da aiki, inji kwamitin Red Cross na ƙasa da ƙasa a jiya Juma'a. Tun da safiyar jiya Juma'a, gwamnan Donetsk Pavlo Karilenko ya zargi Rasha da karya alƙawarin da ta ɗauka na ba da damar shigar da aikin jin kai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar a jiya Juma'a cewa an samu wata gagarumar nasara, ɓangarori da ke yaƙi a Yamar sun amince da wata yarjejeniyar tsagaita wuta ta watanni 2 daga yau Asabar, da ke zama ranar farko na fara azumin watan Ramadana mai tsarki. Ya kamata wannan yarjejeniya ta zama matakin farko wurin kawo ƙarshen mummunan yaƙi na Yamal, inji babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yana faɗa wa manema labarai. Ya yi kira ga ɓangarorin da su ɗora akan wannan damar su yi haɗin gwiwa da gaskiya, kuma ba tare da gindaye wasu sharuɗa ba. Kana ya ce tare da wakilinsa da zai fara sake cikakken tattaunawa kuma ta bai ɗaya akan tsarin siyasar Yamal. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman Hans Grundberg, wanda ya shawarwarin tsagaita wutan, ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa ɓangarorin sun amince da dakatar da dukkan hare-haren soja na sama da ƙasa da na ruwa a cikin ƙasar Yamal da ma kan iyakokinta. Jakadan Amurka a Somalia Larry Andre ya yi Allah wadai da jerin hare-hare da ƙungiyar mayakan Al-Shabab ke kaiwa a faɗin ƙasar da ya kashe sama da mutane 60. Da yake magana da sashen Somalia na muryar Amurka a ranar Talata, Andre ya ce hare-hare a Mogadishu da Baledwan da sauran wurare a cikin ƙasar suna yi wa Somalia tarnaƙi wurin kai ga samun zaman lafiya. Muna Allah wadai da maɓarnata da masu kisa, inji jakadan Amurka. Ya ce suna hanawa Somalia farfaɗowa, kana suna hanawa ɗaiɗaikun mutane ci gaba. Ya ce muna ba da goyon bayanmu ga masu neman gina makoma mai inganci da ci gaba da zaman lafiya ga Somalia. Ƙungiyar Al-Shabab ta ci gaba da kai hare-hare a wannan mako, inda ta kai samame da kuma ɗana abubuwan fashewa a gefen hanya a jihar Puntland, inda suka kashe sojoji 5. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, Prime Minister Pakistan Imran Khan ya ce gwamnatinsa ta shigar da ƙara a hukumance ta ƙalubalantar Amurka akan zargin ba da goyon baya ga abokan adawansa a Majalisar Dokoki da suke neman kada ƙuri'ar tsige shi akan mulki. Yanzu ya tabbata an shirya maƙarƙashiyar ne daga ƙasashen waje, kowa ya san da haka, Khan yana shaidawa gidan talabijin na ARY na cikin ƙasar. Mun miƙa wa ofishin jakadancin Amurka ƙararmu, muna gaya musu cewa kun yi katsalandan a cikin harkokinmu, inji Prime Minister yayin da yake magana akan takardar diplomasiya da aka miƙa wa ofishin jakadancin Amurka da ke Islamabad. A ƙarshe, adadin kwantar da mutane a asibiti da COVID-19 a Amurka sun ragu zuwa mafi ƙarancin mataki tun farkon barkewar cutar, lamarin da ya kawo hutu ga ma'aikatan kiwon lafiya da kuma sauƙi ga marasa lafiya bayan barkewar nau'in cutar na Omicron. Adadin kwantar da masu fama da cutar coronavirus ya ragu da sama da kashi 90 cikin 100 a cikin sama da watanni 2.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Ya huce, tunda ni ke kawo rabon wani 'yan uwan, ku ta obi kyakkyata ni nishadi, sadi Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Na goma an tashi lafiya.
Lafiya kalau alheri, ya wurin naku.
Lafiya lau ya dubin New York.
Ai, lalle ka dubi. Irin sakin da ake zabga wannan.
Sarewa. Ashe dan zafin da aka dan yi boji-boji ne.
Eh. Wani da gani na sai ce wai winter ya dawo.
Ai fa. Kai. To Allah ya sa mu ga bayan wannan.
Amin sun ma.
Yadda shi ma lami lafiya.
Amin.
To babu, kamar yadda kake ji, yau bako muka yi dan gida kuma bako, wato sabon wakilin mu.
Haka.
A Maradi.
A Maradi ba?
Eh, Mansur Sani kenan. Wanda mawaki ne kuma dan jarida ne. To shi ya bakunci wannan shiri a yau.
Masha Allah.
To an ji baka dan zamu gabatar da hirar da wakilin mu Filimin Muni Barma yayi mana da shi Malam Sani.
Sani Mansur.
Sani Mansur. To kafin nan, kamar yadda muka saba, bari mu shiga zangon gaishe-gaishe. Zamu kuma faro a gida. Ka san wakilin mu abokin aikin mu Isa Lawal Ikara ya samu karuwa ko?
Eh, haka.
Yawwa, a cikin mako iyalansa
biyu. Muna taya murna.
Ai kuwa na ce Ikara wanda ya gaya mashi bacci ba zai ga bacci ba. Iyalansa guda biyu aka kai asibiti rana ɗaya, babar guda ta haihu ranar Lahadi, ita kuma amaryar sai da ta kwana aka yi mata aiki ranar Litinin, wato gobe da jibi. Baba, ban san ko ana yin suna kafin ranar suna ba. Mutum yana iya yin suna.
Akan jawo dama a yi biki ne kawai.
Wato za a iya yi gobe kenan duka biyu, ko kuma jibi duka biyu.
A haɗa su lokaci guda, ana iya yin haka.
Na Ikara, rago ɗaya za a yanka ko kuma raguna biyu ko huɗu?
Raguna biyu ne za a yanka.
Ai, kowa da nashi ragon?
Inda hali.
To Allah raya jarirai.
Ina baki labarin ɗan uwana da shi ma ya kai matarsa. Ta haihu ya je ya ɗauko kuɗi ya je ya biya, sai ya zo ga wannan kuma.
Ya samu ɗaya kuma tana naƙuda.
Tana naƙuda. Shi ne aka kai ta asibiti. Kawai a ce kwabo ita ma ta sauka. Rana ɗaya suka sauka. Ana ce masa wato Abdulkarim kenan, Kankabiya a Fadama.
To Allah ya raya Ikara. Allah ya sa
abubuwa
da lafiya, kuma Allah ya ba ƙara masu da ita da su iyayen jarirai da jariran. Allah ya ƙara musu lafiya da ƙarfin jiki.
Amin su
ba. Kai kuma na Ikara, Allah ya baka
ƙarfin aljihu.
Ƙarfin aljihu biya musu buƙata.
Amin.
To bari kuma mu miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga yaran Alhaji Galtima Barde, wazirin mai Kanuribe na Abuja.
Kanuribe
ko? Ashe kai ma ka san Kanuri.
Ba ne bi dai.
Shi wazirin Kanuribe na Abuja da iyalan Dr. A.A. Bello, waɗanda aka ɗaura auren ‘ya’yansu makon da ya shige, baba mun makara da wannan, amma dai a kullum muna miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ko? To, an ɗaura auren ‘ya’yansu nan ne makon da ya shige, wato Hawwa Galtima Ummi da kuma Habib Bello da aka fi ake kira da inkiya Habib Bluetooth. To Allah ya sa an yi wannan aure a dace, Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. To sai kuma waɗannan gaishe-gaishe baba, gaisuwar fata alheri da ta fito daga hannun Baffa Haruna Bajuga na ƙungiyar Arewa Media Writers, yace yana gaida mahaifinsa Alhaji Haruna Daba da mahaifiyarsa Aishatu, sai kuma kawunsa Babauro Daba na ƙaramar hukumar Funakaya jihar Gombe da Malam Ya'u Tela Daba da matarsa Aishatu Muhammad Adam da ƴarsa Ummul Kairi da kuma Alhaji Haruna Bibi Tarmatsuwa. Wato shi iyalansa ne kawai gabaki ɗaya gaida
baba. Haka ne.
To sai kuma mu nufi Jamhuriyar Nijar, an ko dace tunda dai yau Jamhuriyar Nijar muke baba.
Shi za a yi ta gaba ɗaya.
A yi ta gaba ɗaya. To wannan wasiƙa gaisuwa ce da ta fito daga hannun Usman Abdumani garin Butti jihar Difan Jamhuriyar Nijar, yake gaida Ismail Musa Diryan Fulani da Ibrahim SD Kusfa Zaria da Haruna Salisu dan Fulani, sai Sanusi yayan Ummul Kairi dan Mali da Suleiman Bigare Bauchi da Mustafa Abdu Buti da Rahman Abdu Buti, sai Alhaji Maina da Gabto Abdu. Nima na samu shiga, to da fatan
sashi
lafiya.
To ni kuma ina da gaisuwar Abarya Huce da ke cewa sashen Hausa da muryar Amurka kumika mai wannan gaishe-gaishen fatan alheri zuwa ga sarkin yakin Bauchi Hakimin Lame Alhaji Aliyu Yakubu Lame wanda ke garin Gumau a ƙaramar hukumar Toro a jihar Bauchi, da sarkin motar sarkin Bauchi Alhaji Baban Shehu Lame a unguwar Karufi Madaki a gidan sarkin yakin Bauchi, da Hajiya Halima Yari gidan yarin Bauchi da ke titin Bakaru a garin Bauchi, sai kuma Jujuman Bauchi na farko Alhaji Bashir Yakubu Labe da ke unguwar Kofar Jahun a garin Bauchi, da Alhaji Bala Joni wanda ke babban kasuwa Mudalawan a layin ƴan taya a Bauchi, da kuma uban doman Bauchi Alhaji Nasiru Ma'azu da ke unguwar Bakaru a birnin Bauchi. Yace a ƙarshe da Malam Baba Isa malamin makarantar Ibn Abbas wanda ke gidan Bare-bari a unguwar Kofa Ran a garin Bauchi, sako daga Ahmadu Manaja unguwar Karofin Madaki a Bauchin Najeriya. To sai kuma gaisuwan Abarya Huce da ta fito daga Aliko Auta Kafinta Yalwa gindin akwatin Barkin Ladi jihar Filato, yace ku minka min gaisuwan sada zumunta zuwa ga abokina Ibrahim Musa Wada da Bashiru Tela Lafiyan Bare-bare da Usaini Dangote tare da matarsa Aisha Karasuwa jihar Yobe, da kuma Sani CID Makoli da JT Lab G Kanduna da Bakoji Direba da matarsa Hajiya Aisha a gindin akwati tare da matar shi Fatuma da Sha'awa a gindin akwati, sai kuma Umaru Garu da matan shi Hawwa gindin akwati. Allah ya bashi sauki da fatan suna lafiya.
Amin. To baba, wannan wanda zan karanta na gaba ba gaisuwa bace sai dai shawara ce, wasiƙa ce ta haɗin gwiwa daga Alhaji Haruna Bibi Tarmatsuwa da Alhaji Sule na yashi Tirakin Sangaru Bajuga. Suka ce da fatan alheri ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, suka ce dan Allah ku yi hakuri ga shawaran mu, idan har ranku ba zai baci ba to ranmu ba zai baci ba, ina tabbatar baka da haka. Suka ce kuma shawarar tasu ita ce ya kamata baba ku rage lokacin da kuke kada-kadan nan a cikin wannan shirin, ku ƙara wa gaishe-gaishe lokaci wanda akalla za a rika samun karanta wasiƙun mutane 10 na gaishe-gaishe. Ganin yadda filin yake da farin jini a garin yadda filin yake da farin jini a wurin masu sauraro wanda mutum komi girmansa da girman mukaminsa, to abin alfahari ne da alwashi a gare shi idan ya ji an gaishe shi a filin Abarya Huce. Don haka da fatan za ku yi nazari akan wannan shawara tamu, in kuma an yi muku ajizanci to muna neman yafiya a gare ku, ku huta lafiya, ba ku yi ajizanci ba.
Ba wani ajizanci a cikin wannan magana.
Sai dai. Alhaji Haruna da kuma Alhaji Suleiman ainihin wannan shirin dama shiri ne na wake-wake, wannan gashe-gashen ɗofanawa ake a ciki, har akwai lokutan da za ta zo ta ce mun cika gaishe-gaishe.
Mu ma wasiƙar haɗa gwiwa ke da dabar ta ne.
Har akwai lokutan da juna za ta ce gaishe-gaishe sun yi yawa sun cinye filin wai
ba a
kaɗe ba ana ta gaishe-gaishe.
Ada ta maganan gaisuwa.
Shirin ainihin na musika ne. Amma mun karɓi wannan shawara da hannu biyu kuma za mu iya ka ƙoƙari. Murika gabatar da ai baba yau go ai ma guda bakwai muka yi a cikin bakwai nan kuma mun ga mutane sun kusa 30
sun fi 30 saboda ko adawa kadai na kira mutane sun fi 15
yau to ka gani abin kenan komai kirkin ka baka ga kasuwa da gaisuwa kamar
baka samu shiga ba wannan karin ba wata rana kai ba ka shigo
to mun gode kwarai da gaske Alhaji Haruna da kuma Alhaji Sule da wannan shawara
zaman lafiya
zaman lafiya ya zama dan sarki
dan uwana zaman lafiya ya dan uwa al'umma tacin hankali bai kamata mu bai mana kyau
ba zaman lafiya ya dan uwa al'umma tacin hankali bai kamata mu bai mana kyau
ambata ba mun yi bako ko
haka
yawa to shi
bako ne dan jarida
dan gida ne kuma tunda ya kasancewa ɗaya daga cikin sabbin wakilan mu a jamhuriyar Nijar wanda yake aiko da rahotanni a Maradi an yi dogon hira sabili da haka zamu tsinka ne sabili da gudun lokaci mu faro da yadda ya shiga aikin jarida to Malam Sule da kuma bakon namu bismillah
ko da na tashi ina da ra'ayin waƙoƙi da kuma son aikin jarida kamar yanda nake da damar sauraron rediyo tun ina ƙarami na mahaifina yakan kunna rediyo kuma mafi yawanci da abubuwan da suke faruwa a rediyo nakan iya harrace su tun ina ɗan ƙarami na idan an ba da labari yau to idan an jima ko gobe aka tambaye ni za mu iya faɗin abin da aka ce tamkar an rubuta shi a cikin ƙwaƙwalwata tunda na taso ina ajin firamare ina cikin dalibai waɗanda suke zuwa da kuɗi masu yawa a cikin aliyunsu ba wai tare da iyayensu sun ba su ba ta hanyar gyaran rediyo da nake yi ina samu waɗannan kuɗin wanda shekaruna ba su isa in mallaka ba da dai sauran wasu abubuwa da za ni iya yi ma yara wanda za su kasa cin abinci ko da an ba su kuɗin makaranta ne sukan bani domin in kira musu mota ko wata na'ura ko kuma wani abu wanda zai ɗauka hankalin yaro sha'awa da sauraron abin da yake faruwa a cikin gidan rediyo waƙoƙi da labarai domin na taɓa ɗaukar rediyo na koma jihe na buɗa da zummar angasuwa suke yin magana wannan abin ko gobe idan na tuna yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sanya ni nishaɗi ni kaɗai na gano cewa wayoyi ne da wasu abubuwa to daga nan na fara nazarin waɗannan wayoyin yayin aka yi aka sarrafa su to lokacin nan na yi gidan rediyo nawa na kaina na wasa wanda za a iya shi a daidai cikin gida cikin unguwa da dai sauransu mutane suna zuwa suna kallo na kira fanka wanda za ta ba da iska na kira injin na niƙa wanda zai iya markaɗa dusa da dai sauransu to a bangaren abin da ya shahi aikin jarida da sana'ar waƙa da wasu daga cikin al'umma suka sanni a cikinta to dan juma ne da dan jimai dan duk mai sauraron rediyo ya san a cikin gidan rediyo ana saka waƙa a cikin gidan rediyo ana yin labarai to duka na tashi bisa kudirin ina son irin wannan aikin duk da yake a wancan lokacin ina karatu ina da gurin zama ma'aikacin gidan wata ɗan Nijelek ko kuma a ce Nepa kamar yadda mutanen Najeriya suke ambata to daga baya kudirina da ra'ayina ya canza duk wasu abubuwa da wanda namiji zai yi a matsayin kira wani abu to gaskiya ina yi tun daga yin gina kafinta da dai sauran abubuwa.
Mansur, kai ɗan jarida ne mai zaman kansa, shin ya aka yi kasance kanka cikin harkokin waka?
To, waka irin yanda ɗan jarida suka isar da sako lokacin da ya kamata su isar da shi, to mawaki ma na da hanyar da ya kamata ya isar da wannan sako akan abin da yake ci mashi tuwo a ƙwarya domin taimaka ma al'umma ko fitar da su daga cikin wani zillumi ko wani abu wanda ya shige masu duhu. Masu sauraron rediyo wasu lokuta su ne masu sauraron waka, to don gurin isar ma al'umma sako irin wannan, yasa baki ɗaya nake tunanin shin anya ni zan iya isar da fasahata kasancewa ta mai yawan sauraron waƙoƙi na gidajen rediyoyi. To wannan dalilan ya sanya baki ɗaya na tunanin yayi za a yi in ƙirƙiri waka ta wata kaina. To ina da aboki kuma amini da ake ce ma Haji Kamis, to yana cikin mutanen da suke ƙarfafa mani gwiwa. To shi Haji Kamis amini na ne, aboki na ne, tare muke yawo, yana cikin mutanen da suke cewa in na rubuta sai in kawo mashi, sai ce ai da kaza kai, sai in ce eh gaskiya abin na akwai wahala, sai ce kai dai je ka gwada. Shi baya yi amma sai dai ya sanya ni. To ƙarfin gwiwar shi irin yanda muke da mu'amala da shi da fahimtar juna, wannan dalilin yasa baki ɗaya nake ci gaba da gwadawa. Shi ne dalilin da yasa kuma idan misali a matsayina na ɗan jarida na ga in na shiga aikin jarida na ce ma mawaƙin kaza da kaza zai ga kamar na mashi shigon shigula, to shi yasa kowanne na tashi shiga baki ɗaya a tare na shige su waɗannan abubuwa, saboda gururruka na ne suke a tare. To kuma idan kana da ɗaya a cikin rayuwarka, to ƙetarawa cikin ɗaya ba abu bane mai wata wahala. Shi ne dalilin da yasa na shiga harkar waka, baitin aikin jarida da al'umma da dama suka sani da shi, wanda shi ne dai babban jigo na, kuma shi ne sana'ata wanda nake ci da sha da shi. Ba wai na rena waka ba, a ita ma ta mani riga ta mani wando, kamar yanda aikin jarida yake yi ma 'yan jarida kuma ya mani ɗin. Shi ne dai a takaice kusan ɗan juma ne da ɗan jummai. Don har yanzu akwai mutanen da suke tambaye shin wai Mansur Sani ɗin nan mai aiki gidan rediyo shi ne wanda ke yin waka, ko kuma a'a mai yin waka shi ne ke ɗan jarida? To duka dai a ƙarshe mutane wasu har yanzu suna ba su bambanci ɗaya biyu, wasu kuma sun riga sun gane. Kuma abin da yasa kowane na bashi mahimmanci, kusan sai na lura da cewa masoya na ɓangaren waka wasu mutane ne na daban, ba wai suna suna bane ba dan ina aikin jarida. Wanda suke suna dan aikin jarida ba wai dan suna suna ne ba a matsayinsa na masoya na dan ina aikin waka. Kawai dai sai aka yi katari kowa masoyin shi, sai kuma aka yi katari in mutum ne mai ra'ayin waɗannan abubuwa guda biyu, sai a tare a yi tarayya wa juna.
Al misali za ka iya tuna kamar a halin yanzu waƙoƙi nawa ka taɓa yi daga lokacin da ka shiga wannan harka ta waƙe-waƙe kawo yau?
Aikin jarida da aikin waka na fara su a lokaci guda kamar yadda na muka bayani a shekarar 2006-2007 za a ce. To daga lokacin ya zuwa yanzu gaskiya ina cikin wa'anda ba su da waƙoƙi da yawa, kuma ba burgewa ba ce a wajena harira waƙoƙi da yawa. Na hisan ɗaya ƙwaƙwara da haihuwar yuyuyu kamar yadda Malam Bahaushe yake faɗa. Duk da yake a wancan lokutan na fara waƙoƙi ne ta hanyar tsallace-tsallace saboda rashin abin shiga ko kuma kuɗaɗen shiga a matsayina na bakon harkar a wancan lokacin. Waƙoƙin da na yi daga wancan lokaci zuwa yanzu duka 'yan waƙoƙin ba su wuce waƙa 200 ba.
Wace waƙa ce ka fara rerawa, wato waƙar ka ta farko? Sannan wace waƙa ce kake ɗauka a matsayin bakan damiyarka?
To waƙar da ta zama ta farko da al'umma suka fara shi suka gane lalle ina yin waƙa ita ce waƙar Man Olga, wacce ita ma ta kamfanin Alhaji Umar Lawli Gago ne nan jihar Maradi. Man Olga mai kyau, masha mai kyawun jiki, mai girki tuyar waina, sai namu na Nijar Olga. Idan aka yi maganar bakan dambiya a cikin waƙoƙina, daga wancan lokaci zuwa yanzu akwai wata waƙa da ake ce ma Gwangwajewa. Wannan waƙa ta ce bakan dambiya, abin da yasa nake son ta ita ma tana bayyana kowane ne Mansur. Sai kuma a halin yanzu ina da wata bakan dambiya wadda mutane ba su san ta ba, kuma ba ba su sake ta ba saboda ba sakin waƙoƙi ba ne gabana. Ita ce a kwana a tashi sai taken wata rana.
A kwana a tashi wata rana sai labari.
Babu kaji yadda ya shiga waka ka kuma ji waka
kadan daga cikin gaskiya gaskiya yana da hazaka haka
to Allah ya kara bada nasara malam Sani sai kuma mako na gaba mu dora inda muka tsaya cikin wannan hira mu zan baka labari ne na wani basakwace da wani matashi dan zamani
to za a ja kyamta ki
da lamido
shi dai matashin zamanin shi ba basakwace din ne ko dai a nan wani wuri ne
kai ka yanke hukunci
into bismillah
gayan to kudi da bisa ga dika alabu wanga matashi ba ba sakwata na ba ba sakwace na ba
to bismillah
eh wato wani ba sakwace ne fada ya hada shi da wani matashi dan zamani ba ba shikenan shi ba sakwace ka san yanda ake damba ba ɗan damba za su si hanu sai a ja da baya
haka
shikenan shi ba sakwace ya ja da baya ya tsayawa irin ta ɗan dambe yana ganin yaron nan yare na shi shi ma da rashin kunya shi ma irin ta shi tsayawa ta ɗan damban zamani shikenan wannan ya baya suka zo suka gama gam da ba sakwace ya ji duka ya mishi yawa sai ya ce wa abokin shi da suke tsaye shi almu cikin masu bugona din nan ka rika mun guda mana almu ya ji duka ba ba ke kosawa
ya ji zuban duka ko ta idan ke
garin duka a rufe ido ya kasa bude ido da ana naushe shi sai almu ya ce ba san ga ai mutum guda ke bugun ka
ya ga tiba
ya sanin sai ba san kuce yace yanzu wannan bugun mutum guda na sai almi yace
eh guda da
eh sai ka sanar almi yace awo sina sai ba san kuce yace to kaga haska min nan dau takalmi na almu shi sai ce aje an buge mishi ido har baya gani duka ya sa duka
kai
duka kawai yake gani
yo Allah da
sai ba san kace yace to mane to almu haskamun nan dau takalmi na sai almu yace mishi
ai da rana ne ko
aiki ya baci ai rana ce ba dare ba
ayu ala kai ayi
ba san kuce sai haka almu ya sa duka har ina rana ta koma dare da yace mugun duka wurin dan zamani to daga malama juli ta fara daga ba da dusa bini da aka ci da guda burki da yanzu a madadin
baba yakubu bakeri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata alabama lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Allah da annabi sannan mu bi iyaye suka haife mu suka rene mu muka zama mutane
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da adawu lafiya shirin da ke fadakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na internet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya
da farko zan sa sunan Allah
na ce mu bi iyaye
in yi salati ga dan Abdullah
ko kan mutane
Allah sarki shirmin kasala
na ce